This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin radio amfani. Da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, muna da rahoto kan wata bitar sannin makamar aiki da hukumar raya kasashe masu tasowa ta ƙasar Burtaniya ta shiryawa a kawunan majalisun jihohin tarayyar Najeriya. Sai kuma waɗansu ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Faransa tana gudanar da bincike kan zargin sojojinta sun yi lalata da yara a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya yayin suna aikin kiyaye zaman lafiya a kasar a bara. Jiya Laraba, ma'aikatar tsaron kasar ta ba da sanarwa cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarshen watan Yuli na shekarar bara ta sanar da gwamnatin kasar cewa yara sun yi zargin sojojinta sun yi lalata da su. Wata ƙungiyar rajin fafutukar yaƙi da cutar ƙanjamau ta ce ana zargin kimanin sojojin Faransa 16 da yin lalata da yara 10 mazaƙin shekaru 8 zuwa 15. Ana zargin sojojin da aikata laifin ne a wani sansanin 'yan gudun hijira kusa da tashar saukar jiragen sama da ke babban birnin ƙasar Bange tsakanin watan Disamba na shekara ta 2013 zuwa watan Yuni na shekarar bara. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya dai tana fuskantar rikici na sabanin aƙida tun a shekara ta 2012 lokacin da 'yan tawaye musulmi waɗanda suka jima suna fafata da gwamnatin ƙasar suka kifar da masu mulki a lokacin.
Fiye da mutane 1,000 ne jiya Laraba suka yi maci kan titunan birnin Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka a cikin yanayi da kwamishinan 'yan sanda na birnin ya kira zanga-zangar lumana mai tsanani. Masu maci suna neman ganin an yi wa dukkan Amurkawa adalci. Gungun mutanen sun yi maci daga babbar tashar jiragen ƙasa zuwa shalkutan mulki na birnin, sannan suka sake komawa inda suka faro zanga-zangar. 'Yan sanda suka ce suna fatar dokacin jama'a su mutunta dokar hana fita da aka kafa. An gudanar da wasu macin a biranen Washington da Boston da New York, inda 'yan sanda suka kama waɗansu daga cikinsu kan zargin sun yi ƙoƙarin su hana zirga-zirgar masu sufuri. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya ayyana Baltimore a zaman birnin da aka maido da doka da oda a wunin jiya Laraba, bayan boren da ya biyo bayan jana'izar wani matashi baƙar fata wanda ya mutu yayin da yake hannun 'yan sanda a birnin. Ranar Litinin, masu zanga-zanga sun ƙona shaguna masu yawa da motoci, kuma suka wawushe wata babbar kasuwar zamani. Al'amarin ya biyo bayan jana'izar Freddie Gray, matashi baƙar fata ɗan shekaru 25 da haihuwa, wanda ya mutu a hannun 'yan sanda.
A Nepal, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta fara raba abinci da magunguna a wuri da ke kusa da inda girgizar ƙasa da ta raza ƙasar ranar Asabar ta samo asali, inda har yanzu adadin waɗanda bala'in ya ritsa da su ke ƙara haurawa. Ƙoƙarin da hukumar cimaka ta Majalisar Ɗinkin Duniya take yi a kewayen wuri da ake kira Gurha ya zo ne a daidai lokacin da jami'an ƙasar suke alkawarin cewa jama'a za su ga canji kan yadda gwamnati za ta yi aikin samar da taimakon abinci da ruwa da kuma matsuguni a jiya Laraban. A halin da ake ci kuma, masu aikin ceto suna ci gaba da tonon wato daga baraguzan gine-gine da girgizar ƙasar mai ƙarfin awo 7.8 ta rurusa. A daren Talata, wata tawagar masu aikin ceto daga Faransa sun zaƙulo wani mutum da ransa daga baraguzan gidansa da ya rushe a Kathmandu, babban birnin ƙasar, yana kuma binne tun ranar Asabar.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Japan Shinzo Abe jiya Laraba ya bayyana matuƙar nadama kan rawar da Japan ta taka lokacin yaƙin duniya na biyu, a kuma daidai lokacin da ƙasarsa take ayyana kanta a zaman wata ƙusa a harkokin tsaro a duniya, ganin bunƙasa da ƙasar China take yi a yankin Asiya. Mr. Abe ya zama Prime Minister Japan na farko da aka baiwa dama irin ta musamman na jawabi ga zaman haɗin gwiwa na Majalisun Dokokin Amurka da yake magana cikin harshen Turancin Ingilishi. Mr. Abe ya ce tilas ne hukumomin ƙasar da suke Tokyo kada su yi biris da wahalhalu da matsalolin da take-taken Japan suka janyo kan mutum Asiya a zamanin yakin duniya na biyu. Saura Kiris ya nemi gafara ta kashin kai, maimakon haka ya nana ta furucin da tsofaffin shugabannin Japan da suka gabata suka shafurtawa kafin ya gabatar da jawabin a gaban majalisun dokokin Amurka. Sai da Mr. Abe ya kai ziyara a zauren adana kayan tarihin yakin duniya na biyu, a yakin da aka yi kiyasin Amurkawa 400,000 suka mutu. Labaran duniya kenan kuka saurara. Jiya aka kammala taron bita na wuni biyu kan dabarun aikin majalisar dokoki domin zaburar da aka wannan majalisun dokoki na jihohin Najeriya, kana daga bisani su kuma ilmantar da sabbin 'yan majalisu da za aka zaba. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya halatti zauren taron da hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Burtaniya DPID ta shirya, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Reshen hukumar ta DFID mai kula da al'amuran bunƙasa ayyukan 'yan majalisar dokoki da ake kira SABI ne ya aiwatar da bitar. An hallara akawunan majalisun dokoki da daraktocinsu domin halartar taron a shiyoyi daban-daban na Najeriya. Malam Alimaje da ke zaman ɗaya daga cikin waɗanda suka kula da taron ya bayyana makasudin shirya bitar.
Su ma'aikatan akawunan nan majalisa da mataimakansu yawancin sun yi shekara 15 20 suna aikin nan. Saboda kaga su suka san madafa da makama aiki, tunda ita harkar aikin majalisa ba a yin sa a ainihin jami'a ko kuma wata makaranta, a'a anan dai inda aka saba tana ake yi a faɗi a tashi a faɗi a tashi har a iya. Wannan shiya ta bangaren Kano ta kunshi jihohi guda 9 ne: Adamawa, Yobe, Gombe, Bauchi, Taraba, Katsina, Sokoto da kuma Jigawa.
A yan bitar dai masana sun tabo al'amura daban-daban da suka shafi ayyukan 'yan majalisar. Honorable Lawal Burji na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da makala.
Akwai wadda take magana akan tantance wato ƙarfin iko na matakai guda uku na gwamnati, da ɓangaren majalisa, ɓangaren zartawa da kuma ɓangaren shari'a. To da kuma yanda ɗan majalisa zai ma san menene aikinsa a matsayinsa na ɗan majalisa, da kuma yanda zai yi aiwatar da aikin, ya zai mu'amala da sauran waɗanda suka zaɓe shi. Mu muna koyawa wanda za su je su koya 'yan majalisa ne, saboda haka abinda su yanzu manyan ma'aikatan majalisa suka koya, to za su je su tara sababbin 'yan majalisa su da aka zaɓa, kowanne ya koma majalisarsa ya tara 'yan majalisa sababbi ya koya musu abubuwan da suka koya anan.
Mr. Benson Francis a kawun majalisar dokoki ta jihar Adamawa ya ce bita irin wannan na taimaka musu wajen tunkarar kalubalen hulɗa da sabbin 'yan majalisar dokoki.
Damamu shi ne wa'ansu ba su yi karatu sun je da nisa ba, don a kuma ya ka gane wani ba zai gane ba, ba zai gane me an zaɓi shi ya zo ya yi a majalisa ba, sai dole ka kawo shi ana wasu kwasa-kwasa ana gaya mishi me ya kamata yi a matsayinsa na ɗan majalisa. In ya gane kaga aikinsa zai zo masa a sauke, don haka ko da wanda ya yi digiri da wanda bai yi ba dole ne a rinka gaya masa abin da ya kamata ya yi.
Duk da tarukan ba da horo da ilmantar da 'yan majalisa game da nauyin da ya rataya a wuyansu, ana zargin su da nuna rashin kwarewa wajen gudanar da ayyukansu a lokuta daban-daban. To amma barista Bello Muhammad Goranyo da ke zama mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Sokoto ya ce
akwai kasashe irin Amerika da Ingila suka shekara fiye da 100 suna yin wannan aiki na ainihin majalisa, wanda yake har yanzu su kansu har yanzu bita suke yi na karawa juna sani. Banda shi ka dubi irin yadda aka samu canji a Najeriya, musamman a arewacin Najeriya, idan ka duba akwai majalisun jihohi wayanda mutum biyu ne kawai suka dawo. A gaskiya fi sabilillahi irin wannan yana da ɗan tikas ga aikin gudanar da majalisa.
Barista Bello Muhammad Goranyo yake nan mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Sokoto. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Tunda jirgin birnin Germany, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan koka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayansu ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga Badshu. Galai na shun galai bintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru wadannan dolaran rufe jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka kashawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan da ƴaƴan talakawa an kai watan-watan in kun tuna domin su za su riƙe ƙasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris ga ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy ga ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati na mana kokari in dare yayi dai in kun tuna, muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu kuma ga Jumai Ali da shirinmu na gaba.
Riga kafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yawa yara alluran rigakafin cututtuka musamman na ciwon shan inna. Ga Nasiru Yakubu birnin Yara nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sannu da kokari kuma barka da hantsi. Ganin cewa an samu gagaruma nasara wajen yaƙi da cutar shan inna a Najeriya, a jihar Kaduna an ci gaba da aiwatar da allurar rigakafin ne ga ƙananan yara a ƙananan hukumomin Zaria da Sabon Gari, bisa bincike da ya nuna cewa an sami ƙwayar cutar polio a kwatami a waɗannan ƙananan hukumomi. Kamar yadda Malam Hamza Ibrahim Ikara, jami'in yaɗa labarai na hukumar lafiya matakin farko na jihar Kaduna, ya shaida mani.
Aikin rigakafin kawar da cutar shan inna ya riga ya yi nisa, an samu gagarumin manasara ba ma'anan na wato jihar Kaduna ba, har ma za mu ce ga ƙasa baki ɗaya, domin a yanzu kwashe aƙalla wata tara a Najeriya wanda ke ba taɓa samu ba babu wani yaro kwara ɗaya da aka samu sakamakon ya kama da wannan cuta. Mu ko a nan jihar Kaduna tun watan na 11 na shekara ta 2012 har maganar nan da ke da kai yanzu babu wani yaro da ya kamu da wannan cuta, ko muna fata Allah su yarda mu yi sallama da wannan cuta kina har abada. Kamar yadda ka sani aikin rigakafi ana ci gaba da shi sai mun tabbatar da cewa babu sauran kurkushin wannan cuta a doran duniya baki daya koko da garin jihar Kaduna da kuma Najeriya gaba daya. Wannan dalili yasa yanzu haka a kananan hukumomin karamar hukumar Sabon Gari da karamar hukumar Zare da kinan jihar Kaduna muna gudanar da rigakafi na musamman wato rigakafin kawar da cutar shinna wanda ke na allura nan shi hada da na rigakafin diga da aka saba yi a koda shi domin me wannan ya faru ne ba dan komai saboda aikin samu sakamakon lar cutar amma fa ba a dan adam ba kamar da na faɗa babu wani yaro da ya kama ko kuma wani mutum da ya kama a cikin kwatami da aka samu kamar wanda aka muka samu rahoto an gwada wani kwatami da ke kamata ga madaki cewa kamata ribawar ke tsakanin Zare da Sabon Gari wannan shine yake nuna alamta cewa har yanzu akwai barbashin ita wannan cutar da take zagayewa a cikin iska amma fa ba ta kama wani dan adam bane wannan ne yasa yake muke kara gudanar da wannan rigakafi don mu tabbatar cewa wannan cuta ta rubu daga al'ummar baki daya wani ko da za ta kama wani ma wato ba za ta mishi illa ba ta san mishi wani illa ba wannan da zai sa miki wannan rigakafi kenan wannan aka fara shi jiya 27 Litinin har zuwa da Juma idan Allah ya kaimu.
To kananan hukumomin Zaria ne da Sabon Gari kawai aka samu ullan wannan cuta a kwatami ko kuwa akwai wasu kananan hukumomin da ake shirin a je a duba sannan kuma a san matakan da za a dauka?
A yanzu kam ga nan wannan kwatami na kamace kadai aka samu wannan shi yasa muka fada karfi nauyin wanda ake rigakafi a kananan hukumomin Zaria da Sabon Gari. To har yanzu kamar aikin rigakafi da muka saba yau da kullun an riga ana gudanar da shi wannan aka fara ranar Asabar 25 har zuwa kusan 20-30 ga wata ana gudawa dukkanin kananan hukumomi 23 da suke daukacin wannan jiha tamu ta Kaduna.
Daga dutse babban birnin jihar Jigawa kuwa Halimatu Abdullahi ta yi mana nazari ne game da binciken da aka yi na irin cututtukan da ke hallaka kananan yara.
Wani rahoton da hukumar kula da lafiyar kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar na shekara 2012 na nuni da cewar kasar Najeriya ita ce kasar da ke sahun gaba a fannin matsalar kamuwa da cututtuka kan kananan yara tare da mutuwar su waɗanda ba su wuce shekaru 5 da haihuwa ba. To ko waɗanne irin cututtuka ne ke saurin halakar da yaran? Tambayar da nayi kenan ga Dr. Umar Alsu, wato ƙwararren likita na sashin kula da yara a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni da ke birnin Dutse a jihar Jigawa.
Waɗannan cututtuka dai sun kasu kashi biyu. Akwai waɗanda ake ɗaukar su daga yaro zuwa yaro wanda kuma waɗanda ake kira communicable diseases. Akwai kuma waɗanda su kuma cututtuka ne da suna samun yara wanda wani yaron ba zai iya ɗauka daga jikin wani ba. Kamar waɗanda muka fi gani a nan jihar Jigawa kamar akwai cutar malaria wato ta zazzabin cizon sauro. Akwai kuma cututtuka kamar da suka shafi ɓangaren tari kamar na pneumonia kenan. Ta mai da gudawa. Ruwan yin jikin yaro yakan kare har sai mun kwantar da shi ana ta mai su ƙarin ruwa. Ƙarin ruwa. Sannan kuma akwai cuta da ta shafi kamar irin wannan tarin shika. Rashin ba yiwa yara rigakafi ba wannan shi ma jifa-jifa ba su kan zai. Za ka samu sarki haƙora. Kamar abin da ya shafi ɓangaren tetanus. Shi ma za ki ga wannan yakan shafi yara mukan kwantar da su. Suka abin da ya shafi rashin isasshen abinci a jikin yaro wanda ake kira tamowa. Tari na asma shi ma muna gani. Cututtukan da ba a iya ɗauka. Kamar irin masu cutar ciwon kuma cututtuka da sukan shafi na ciwon zuciya wasu yaran akan haife su da shi wani abu da ake kira congenital heart disease.
Yanzu waɗannan cututtuka da ka lissafa ɗanne irin matakai yanzu kuke bi ko kuma hanyoyi na yin rigakafi ba da kariya ga su ƙananan yara daga irin waɗannan cututtuka?
Kamar yadda na yi bayani cututtuka daban-daban yanzu kamar abin da ya shafi ɓangaren zazzabin cizon sauro na malaria akan bai iyaye shawara cewa yaro na kwana a gidansu wanda yake an sa masa sinadarin magani a jiki. Sannan iyaye akan ilmantar da su kamar wajen kula da kwata a gida da kuma tsaftar muhalli kamar masu ciwon sikila ko mata masu juna biyu ko su yara da suke da wani nau'i kamar da yake garkuwar jikinsu ta yi karanci akan ba su shawarwari ko magunguna da muke rubuta musu. Sannan da zarar kuma yaro ya fara da zazzabi nan da nan a kashi asibiti da wuri a duba saboda ya samu taimako na gaggawa ba sai har ya fara suma ko jinin jikinsa ya yi karanci ba. Sannan abin da ya shafi kamar ɓangaren haka amai da gudawa akan bai iyaye shawara kan a yi amfani da tsaftataccen ruwa da yaro kuma nan da nan ya fara a fara bashi ruwan gishiri da suga kafin a zo asibiti. Da zarar an haifi yaro a kashi asibiti saboda rigakafi. Rigakafi na kun da yake kamar na haihuwa na tarin abin da shafi tarin fuka kenan. Na wajen sarki haƙora da su tarin shika shi ma akwai rigakafi da ake yi. Kuma cutar nan ta shan ina ita ma akwai rigakafi da ake yi. Ko da yake yanzu mun ji ba mu ga wannan cuta ta shan ina ba. Kuma bai wa yaro na wata 6 na farko nonon uwa ya sha yaro nono shi kare zalla da ya kai wata 6 kuma sannan abinci a ba da shawarwari.
To rigakafi dai ya fi magani. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Waiwaye aka ce a dan tafiya, in ji masu iya magana. Idan za a iya tunawa a tallulukan da gidan Radio Murya Amurka ke gudanarwa game da kiwon lafiya, mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman ya ba mu gagarumin gudunmawa wajen isar da sako zuwa ga iyayen yara dangane da muhimmancin rigakafi ga mata da ƙananan yara. Ga ma abinda mai martaba Sarki ke cewa game da gidan Radio Murya Amurka.
Abun farin ciki a gare ni shine na tabbatar da aiki da na samu kaina a ciki yau shekara 4 na wayar da kan al'umma ba kawai a jihar Bauchi ba, Najeriya baki ɗaya, dangane da kiwon lafiya. Na ga ci gaba kwarai a wannan yanki na local government nawa nan wannan masarauta inda na fito, domin mata kun bani mamaki. Na tabbatar da cewa yawancin ku kuna zuwa asibiti domin yin awo, domin zuwa yin rigakafi, da kuma kuna bada haɗin kai ga jami'an asibiti domin ku inganta kiwon lafiyan kanku da 'ya'yanku. Wannan abu ne mai mahimmanci. Da yawa abin da muke fama da shi a arewacin Najeriya yanzu shine matayenmu ba sa zuwa asibiti, musamman masu juna biyu ba sa zuwa awo da 'yan gwaje-gwaje da ake. Sannan kuma haka waɗanda suka haihu su ma ba sa zuwa domin yin rigakafi ma yara na cututtuka daban-daban. Amma alhamdulillah irin wannan taro da VOA ta shirya na wayar da kan mata yana da mahimmanci. Idan kun koma gida ku sheda wa 'yan uwanku, ku gaya musu mahimmancin zuwa asibiti da zuwa haihuwa a asibiti. Ba wai kawai ka zo ka yi awo ba, amma ki dawo ki haihuwa a asibiti a hannun waɗanda suka sani jami'ai na kiwon lafiya, saboda inda wani da matsala suna nan tuni za su ba da guduma. Ta wani ɓangare kuma duka bayanai da kuke na batun zazzabi da abubuwa da ke sa mace ta rasa ranta lokacin haihuwa, wanda kun fi faɗa dangane da maganan zubar da jini wajen haihuwa ko kuma rashin jini, abubuwa da asibiti suke ba ku shawari shi za ku tsaya a kai, abinci masu inganci da za ku ci masu ƙara jini. Saboda haka waɗanda suka shirya wannan taro na wayar da kan mata masu juna biyu da masu shayarwa, Voice of America muna godiya ƙwarai da kuma zaɓen wannan masarauta nawa domin a gudanar da wannan taro. Ku kuma mata, Allah ya sa duka abin da muka ji Allah ya amfane mu baki ɗaya. Mun yi godiya, Allah shi tabbatar da alheri.
To, abin da ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya.
Sunana Zuwaira Abdulsalam Juda.
Sunana Zainab Ibrahim Kanya.
Sunana Muhammad Musa Muhammad Inya.
Wayyo Allah na, wayyo Allah na, yau ina ganin sauyin rayuwa.
Yar uwa, me yake damin ki?
Mijina ne ya guje ni saboda kinkimina da yake yi.
Me yayi zafi haka?
Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari.
Yoyon fitsari? Ai, ba ciwon da ba a warkewa bane. Da zarar an yi miki aiki, zaki warke. Dan haka kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari. Haba mai gida, ka tuna da ƙaunar da kuke wa juna. Ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan ƙanshi gwargwadon ikonki a koda yaushe.
Ya kamata iyaye su daina yi wa 'ya'yansu auren wuri har sai sun girma. Sannan ku sani fa, yankan gishiri na jefa 'ya'ya mata cikin wannan garin. Don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku.
Haka yake. To, sai kuma ra'ayoyi da kuma su sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Ni ne Umar mai harawa gangan. Ra'ayina shi ne akan matan da aka kwato ga ɗan Boko Haramun a dajin nan na Sambisa. Hakika mun san mu sojojin Najeriya zarata ne, masu ƙoƙari ne, wanda yake tun farko da an ba su makamai, da wannan matan ba za su kawo kamar yanzu ba ba kwato su ba sai yanzu da gwamnatin za ta je ta yi kusan dagawa shine za su ba su makamai na kwato wannan wannan ba wai ta yi ni don abin gaba ta yi ni don dai da zamanto a ce ta yi kokari kuma mu ba za mu ce ta yi kokari ba don haka mu muna da taya ƴan uwan wayannan matan da aka kwato ƴan uwan su murna da suka ga ƴan uwan su tafi a wannan daji na Sambisa wurin wayannan mayakan Boko Haram sannan muna taya ainihin ƴan uwan wayanda ya zamanto su ba kwato ƴan uwan su ba muna roƙon Allah ya sa a kwato ƴan uwan su lahiya su iso inda uwaye su lahiya mai magana shine Umar mai harawa gangan
Assalamu alaikum murya America ni ne Umar Filani gaskiya mu a rayuwarmu yanzu mu a Najeriya Filani ba da kwanciyar hankali yanzu aka maganan nan da nake wallahi wallahi da abin nan nake tabbata ma barai su ana mana zaman lafiya cikin daji kuma ga mu duk inda muka sa kanmu duk inda muka je aman mu ake da waɗanda suke da na ba sa yi mu waɗanda ba ma yi muna tsare da dabbobin mu wallahi ana ci a cikin mu ana kauye muna hakkin rashin shugabanci na gari wallahi addu'an da muke ya ubangiji Allah ka takaita muna wannan al'amari shekaran jiya wallahi jani na mu duka an ka kwashe wallahi kuna bi guda ba zan nan Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya na je santa mu Najeriya duka gaba ɗaya ka sabu ne muke mashi addu'a a samu zaman lafiya ya ubangiji mu madalla nagode ku
to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
a Faransa hukumomin kasar suna gudanar da bincike kan zargin sojojin kasar sun bata yara a Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya yayin suna aikin kiyaye zaman lafiya kasar a bara. Jiya Laraba ma'aikatar tsaron kasar ta ba da sanarwar cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarshen watan Yulin bara ta sanar da gwamnatin kasar cewa yara sun yi zargin sojojin kasar sun yi lalata da su. Wata ƙungiyar Raji mai fafutukar yaƙi da cutar ƙanjamau ta ce ana zargin kimanin sojojin Faransa 16 da yin lalata da yara 10 maza 'yan shekaru 8 zuwa 15. Fiye da mutane 1,000 ne jiya Laraba suka yi maci kan titunan birnin Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka a cikin yanayi da kwamishinan 'yan sanda na birnin ya kira zanga-zangar lumana mai tsanani. Masu macin suna neman ganin an yi wa duka Amurkawa adalci. Gungun mutanen sun yi maci daga babbar tashar jiragen ƙasa zuwa helikwatar mulki na birnin sannan suka sake koma inda suka faro da zanga-zangar. 'Yan sanda suka ce suna fatar dokacin jama'a sun mutunta dokar hana fita da aka kafa.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen yau sai kuma can da la'asar mu sake shigowa da wani sabon shiri inda Jummai Aliza ta gabatar da shirin sai bango ya tsage. Kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Yuguda domin rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hawwa Ogoggo wadda ta rasu a daren jiya tana da shekaru 95 a duniya. Za a kuma yi jana'izar ta da misalin karfe 9 na safiyar yau a fadar mai martaba sarkin Bauchi. Allah jikanta ya ba dangi duka dangana mu kuma ya kyautata namu kashin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahabu Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shiri da Malam Sidi da kuma injiniyan mu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.